Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Hawa Sharif ce tare da Sarfi Hashim da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Na yau Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Janairu shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda wata kungiyar Amurkawa yan asalin Afghanistan mazauna Albania a nan New York ta Amurka suka buɗe wata cibiyar al'umma da za ta tallafa wajen tsugunar da sabbin 'yan Afghanistan ɗin da suka yi wa Amurka tsinke. Kamar kowane hantsi ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Amma fa sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana cin hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Alhamis babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta Kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar kawarta Amurka suka yi watsi da shi gaba daya, wanda ya kara dagula alakar Amurka da kasashen da basu amince da hakan ba. A jiya Alhamis ne kungiyar lauyoyin Afirka ta Kudu ta kaddamar da hujjarsu a gaban kwamitin alkalai cewa abinda Isra'ila ta ya zama salon kisan kare dangi. Suna neman a dakatar da yakin Isra'ila cikin gaggawa da aka fara bayan da kungiyar gwagwarmayar Falastina ta Hamas ta kaddamar da wani mummunan hari ranar 7 ga watan Oktoba kan fararen hulan Isra'ila, wanda ya kashe mutane kusan 200,000 tare da yin garkuwar 240. Isra'ila za ta gabatar da hujjojinta a yau Juma'a, kuma alƙalan na iya ɗaukan shekaru kafin su yanke hukuncin shari'ar. A ɗaya bangaren kuma, a cikin rahotonta na shekara-shekara ta fitar jiya Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi, ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna ɓacin ransu kan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni 12 da suka gabata. Yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci lokacin yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ya ce hare-hare ranar 7 ga watan Oktoba da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila wani mummunan hari ne kan fararen hula. Gwamnatin Isra'ila ta mayar da martani ta hanyar yankin ruwa da wutar lantarki ga fararen hula miliyan 2.3 a Gaza, tare da toshe hanyar shigar da mai da abinci da taimakon jin kai, wani nau'i na hukuncin gama gari maimakon wato na taimakon jin kai wanda laifi ne na yaƙi. Rundunar sojin Isra'ila ta umarci fiye da mutane miliyan 1 a Gaza da su fice daga gidajensu, tare da jefin babu mai a wurare masu tarin yawa da manyan makamai inda suka kashe dubban fararen hula. Amurka da Birtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki akan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin kasar Yemen a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin 2 kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun Bahar Mali da tekun Aden. Wani jami'in Amurka da yake magana kan yanayin asake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana kan malima labarai ba, ya ce sojojin Amurka da na Birtaniya sun kai hari kan mayakan Houthi a wurare fiye da 10 a jiya Alhamis, waɗanda suka haɗa da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama da wuraren ajiyar jirage marasa matuƙi. Jami'in tsaron ya ce hare-haren da Amurka da Birtaniya suka kai sun kai da taimakon Australia da Canada, New Zealand da Bahrain. An harba su ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma jiragen ruwa na ƙarƙashin wato jiragen ƙarƙashin ruwa.
Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin New York a nan Amurka, inda wata kungiyar Amurkawa 'yan asalin Afghanistan mazauna Albania a birnin New York ta buɗe wata cibiyar al'umma domin tallafa ga tsugunar da sabbin 'yan Afghanistan ɗin da suka shigo Amurka. Ga Maryam Dauda da fasarar rahoton Ellen Burrows ta muryar Amurka.
Membobin cibiyar al'umma Amurkawa 'yan Afghanistan da ke birnin Albany na jihar New York a cikin shekarar 2021 suka taru suka hada kai don taimakawa 'yan gudun hijira samun matsuguni a cikin birnin. An kafa cibiyar ne da nufin taimakawa 'yan Afghanistan da suka gudu daga kasarsu bayan da 'yan Taliban suka karba mulki, yayin da suke kokarin bin tsarin shige da fice na Amurka don fara sabuwar rayuwa a Amurka. Yusuf Sharzad, mamban kwamitin cibiyar ne ta 'yan Afghanistan da ke Amurka. Ya ce, a lokacin da gwamnatin Afghanistan ta ruguje kuma yawancin 'yan Afghanistan suka zo Amurka, gwamnatin Amurka bata iya tunkarar batun bakin ba. A saboda haka sai muka ga ya dace mu tallafa musu. Mun yi hayar wannan ofishin ne don taimakawa 'yan Afghanistan da ke isowa don su fara sabuwar rayuwa a nan Amurka. Cibiyar na kuma taimakawa 'yan gudun hijirar da suka tsallako iyaka Amurka da Mexico ba tare da takardar izini ba, kuma suka yada zango a Albany, babban birnin jihar New York. Abdul Rahman, sabon dan gudun hijira ne a birnin Albany. Ya ce, kwamitin ya taimaka sosai ta hanyar samar da fom ɗin hukumar shige da fice. Bayan ayyukan shige da fice, cibiyar tana samar da azuzuwan koyon harshen Turanci, kuma tana taimakawa 'yan gudun hijira su samu ayyukan yi. 'Yan Afghanistan sabbin zuwa kamar Shakur, wanda bai bayyana sunan babansa ba, ya ce ayyukan cibiyar sun taimaka. Ya ce, kwanaki 15 kenan tun da muka shigo daga Mexico. Ɗaya daga cikin abokaina ne ya kai ni cibiyar ta 'yan Afghanistan. Muna matuƙar godiya ga Malam Yusuf bisa taimakonsa da jagorancinsa. Masu aikin sa kai da dama a cibiyar su ma sun isa wurin ne a matsayin 'yan gudun hijira, kuma sun ce suna fatan su sauƙaƙawa sauran waɗanda suka iso. Yusuf Sharzad ya ce, bisa ga abin da muka ji, muka gani, muka fuskanta, muna so mu sauƙaƙa musu ta hanyar sama musu mazauni, fassara da kuma cika fom. Masu aikin sa kai a cibiyar sun ce a kowace rana suna gani tare da taimakawa 'yan Afghanistan tsakanin 3-5 da suka shigo kasar ta iyaka Amurka da Mexico.
Madalla, an gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga Sarfila ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗin cewa miliyoyin mutane da larurruwan kiwon lafiya tashashen hankula ke haifarwa suna fuskantar barazanar mutuwa daga raunuka masu rauni da cutuka saboda taimakon jin ƙai na ceton rai baya kaiwa ga mabukata. A cikin ɗaya daga cikin irin maganganunsa masu ƙarfi, babban sakatar babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya zargi gwamnatin Isra'ila da toshe muhimman kayan agaji ga Gaza. A cikin wani jawabi da yawa manema labarai a ranar Laraba, Tedros ya ce aikin jin kai zuwa arewacin Gaza da aka shirya a wannan rana, wanda shi ne na 6 ranar 26 ga watan Disamba, dole ne a soke saboda an yi watsi da bukatunsu na ba su tabbacin wucewa lami lafiya. Jami'an hukumar ta WHO sun ce Gaza na shirin fuskantar abin da suka kira cikakkiyar guguwa da za ta yada cututtuka, tun daga ranar 1 ga watan Janairu an samu cututtuka masu nasaba da numfashi 200,000 da ma sauran cututtuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin ganawa da Liu Xiancho, wani gwagigin jami'in diplomasiya na kasar China kuma babban mai neman zama ministan harkokin wajen kasar ta China. A yau Juma'a a birnin Washington DC. Kwana guda gabanin zaben Taiwan, yayin da Amurka ke ci gaba da yin takatsantsan kan kasar China game da yin amfani da shirin zaben a matsayin hujjar samar da rashin zaman lafiya. Za a ci gaba da tuntuɓar juna tsakanin manyan kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bayan zaben shugaban ƙasa na 'yan majalisar dokokin Taiwan a ranar Asabar, yayin da manyan jami'ai daga Amurka da China za su halarci taron tattalin arzikin duniya na mako mai zuwa a birnin Davos na ƙasar Switzerland. A yau Juma'a Blinken zai tattauna a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Liu, wanda ke shugabantar sashen kula da ƙasa da ƙasa na jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar China da ke da alhakin kiyaye hulɗa da jami'an siyasa na ƙetare. Daga ƙarshe jiya Alhamis ne limamin ɗariƙar Katolika na Afirka da Madagascar suka fitar da sanarwar ƙimbin umarnin Papa Roma Francis na baiwa limamai damar yi wa ma'aurata daga jinsi ɗaya addu'a ko saka musu albarka. Limamin Congo Fridolin Ambongo shine ya sanya wa takardar hannu a madadin kungiyar hadakan limaman Afirka da Madagascar ko SECAM a takaice. Sanarwar ta ce irin waɗannan tarayya sun saba umarnin Allah. Matakin na zuwa ne bayan da Francis a ranar 18 ga watan Disamba ya amince da bayo limaman cocin damar za su iya saka albarka ga ma'auratan wanda mabiya ɗari'ar Katolika masu neman jinsin su da aka fi sani da LGBTQ suka yi maraba da shi. A cikin sanarwar Fadar Vatican ta sake jaddada koyarwar cocin na gargajiya cewa aure yana faruwa ne tsakanin mace da namiji kawai, amma ta ce limamai na iya saka albarka da ba ta ibada ba ga ma'auratan jinsi ɗaya muddin ba ɗauki albarkar ba a matsayin addu'ar ɗaurin aure.
Sashen aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Nasarawar Najeriya, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta duba mana irin dimbin kalubale da sha'anin kasuwanci ke fuskanta a ƙasar.
Harkokin kasuwanci na daga cikin manyan hanyoyi da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samar wa al'umma ayyukan yi don tallafawa kansu da iyalansu. A Najeriya, hada-hadar kasuwanci na fuskantar barazana da suka hada da rashin tsaro, rufe kan iyaka, karyewar darajar kuɗin Najeriya, barazana daga tsageru da sauransu. Kan haka ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa daga ɗaukacin jihohin arewacin Najeriya suka kira gagarumin taro a lafiyar jihar Nasarawa don tattaunawa kan matsalolinsu da suke fuskanta da yin kira wa hukumomin da abin ya shafa don magancewa. Alhaji Jahi Abdullahi, mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa a arewacin Najeriya, ya ce taron kafa ce don tattaunawa da sanar da hukumomi matsalolinsu don ɗaukan mataki.
Yanzu mun yi taro kuma mun sanar da irin abubuwan da ake mana na kama karya, kama daga 'yan iskan gari wanda suke a kudancin Najeriya, sannan kuma da jami'an tsaro na custom da 'yan sanda da sauransu. Rufe boda ya shafi kusan kowa ne. Mu da 'yan kasuwa ta inda abin ya shafe mu, ta inda idan mun yi order kayayyaki, dukkanin bodojinmu da suke jihohin arewa a rufe suke. Kuma alalƙala da rufe bodojin nan kusan shekaru kusan goma yanzu da rufe su. Kuma mu dai daga ɓangaren mu ba mu ga rufe su ya haifar da wani ɗami ido ba, domin security da ake so a samu, security bai samu ba. Sannan kuma noma da ake so a yi, to shi ma dai har yanzu bai haifar da ɗami ido ba. Domin idan ka kalla kafin a rufe boda, nawa kake sayan buhun shinkafa? Yanzu nawa yake? To da kaga mu bai haifar mana ɗami ido ba. Gara buɗin mu da bodojinmu ma koma rayu cikin salama da aminci. Saboda kan zumun zoman karanta korafe-korafenmu, kuma insha Allah muna sa ran jami'an gwamnatin da suka zo nan guri za su miƙa saƙonninsu zuwa ga hukumomin da abin ya shafa.
Babban mai gabatar da kasida a wurin taron Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda Ibrahim Yusuf Adogo ya wakilta, ya yi wa taron taken matsalolin da 'yan kasuwan arewacin Najeriya ke fuskanta laifin wane ne kuma ina mafita. Ya ce 'yan kasuwa a Najeriya na mu'amala da kuɗi kimanin naira biliyan 50 a kowace rana.
Me za mu yi don ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin da ake fuskanta? Profesa ya ce na farko shi ne dole shugabanni na arewacinmu, na arewacin ƙasar Najeriya, su shiga cikin lamarin. Wajibi ne sarakuna, malamai, 'yan siyasa da sauran masu rike da makamai a matakai daban-daban su fito ƙarara su tallafa wa 'yan kasuwan arewa ta hanyar nuna musu goyon baya, bin ƙarin zalunci da ake masu, da tabbatar da an dare yin haka da matsawa gwamnatoci na tarayya da kuma jihohin kudu da hukumomin gwamnati da jami'an tsaro su daina salinta da wulaƙanta 'yan kasuwan arewa.
Alhaji Muhammadu Alƙali, sarkin kasuwan jihar Nasarawa, ya ce idan gwamnati ta iya magance tsaro, to lallai za a samu ci gaba.
Abin ita ce guda ɗaya, rashin zaman lafiya. In kika lura a yawancin kasuwanni, in ba ɗaiɗai wasu kana wasu jihohi ba ne, wasu jihohi ba damar a yi kasuwa saboda matsalar rashin tsaro. Kuma hukuma suna iya ƙoƙarinsu. Bin maganganun da ake yi a kan hukuma, mu ai hukumar nan 'ya'yanmu ne, da kudin kasuwa da kudin kasuwanci muka sa su a makaranta. Kuma kowane dan kasuwa yana da hurumi ya kira ɗansa ya nuna masa muhimmancin samu zaman lafiya saboda cigaba a samu kasuwanci. Saboda abin in aka juya tunanin agu dai Zainab tunanin agu dai dan kasuwa shi ya haifi soja, shi ya haifi dan sanda, shi ya haifi kowa saboda kudin kasuwanci din nan shi ne aka yi training din su har suka zama mutane. To ya kamata hakkin su ne su dawo su duba cewa mu ma mun zama wani ba kasar nan saboda dalilin kasuwanci ne. Abin agu ɗaya take Zainab Babaji, mu ma muna da hakki mu zauna da ƴaƴanmu jami'an tsaro mu gaya musu muhimmancin su bada kulawa, su bada kulawa saboda ingancin kasuwanci. Don in ba a noma yanzu ba a kiwo to abubuwa sun zama abin da ya zama mun zama kakani kai. Kuma wannan abin ba wai yafi ƙarfinmu bane, in muka dawo muka zauna da sulhu ba kowa ƴanci yayi magana da nasa sai a samu matsala insha Allah.
Daga jihar Sokoto, Muhammad Gatawa yace ƴan kasuwa a Najeriya suna fama da dimbin matsaloli.
A hakikanin gaskiya mu ƴan kasuwa arewacin Najeriya muna cikin hali na hala ula'i.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
An gaida Zainab Babaji, masu sauraro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa.
Yeah.
Allah da fatan Allah ya ji kan magabata masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne na shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai dora ne akan wasu daga muhimman batutuwan da aka yi muhawara akan su a taron kasashen duniya kan sauyin yanayi na bara, inda aka dada jaddada bukatar daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli, wato fossil fuel a turance, wanda dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce akwai bukatar a yi taka tsantsan gudun kada a samu matsala.
Sai an samar da kudin climate finance. So yanzu kasashen da suka ci gaba sun yi maganganu a gurin wanda za mu yi maganar haka. Sannan kuma sai yanda za a fita daga amfani da gurbataccen hanya ta samar da makamashi, wato a phasing out fossil fuels in baki daya. A samu ta yaya za a samo hanyoyi da za a samar da shi harkar renewable energy ko kuma shi makamashi wanda baya cutar da dan adam, baya cutar da muhalli kamar su hasken rana da iska da sauransu. Ba za ka iya yin wannan abin ba sai an duba da ake just transition, hanyoyin da za a samu mafita a canza daga wannan gurin juya zuwa wani sabon tsari ba tare da su kasashen sun ci gaba ba. Idan kin duba misali kamar kasashe su Najeriya da suka dogara kusan kacoka sama da kashi 70 na hanyar samun kudin kasar, budget dinta ya ta'allaka ne akan harkar samar da danyen man fetur. Kin ga kuma shi ake so a fita daga wajen. So amma kuma idan ba a duba an bi shi a hankali ba, zaki ga wasu kasashen ba za su ma iya yin wannan canjin da ake bukata ba. Domin dai kamar Najeriya ta gabatar da wani kudurinta na yanda za a fita daga wannan karni na makamashi sannan a dawo sabon tsari. To wannan hanyoyin duk kin ga na ci gaba ne, tunda har idin kasa Najeriya ta iya gabatar da Nigeria's long term strategy dinta na low carbon, ne yanda za ta iya fita daga tsari na gurbata muhalli cikin sauki. So wannan ba karamin ci gaba bane, amma idan ba a bi a hankali ba za a iya samun matsala. Amma kasashe da suka ci gaba sun zo da sababbin tsarika da kuma kudurori na yanda za a yi a samu wannan kudi na loss and damage da kuma adaptation fund, na yanda za a yi a gudanar da su. Wanda kasashe da dama sun yi alkaura, kamar ita mai masaukin baki din ta ce za ta bada dala miliyan 100.
Ita kuma Dr. Salamatu Jiddafada, kwararriya a fannin binciken yadda al'amuran sauyin yanayi suke tasiri ga al'umma da kuma muhalli kansa, kuma malama a Jami'ar Jos da Jami'ar Bangor da ke Birtaniya, ta ce akwai bukatar samo wa ma'aikatan da bincike ya nuna za su rasa ayyukansu a sa'ad da za a koma amfani da makamashi mai tsafta, wato renewable energy.
In aka dauka yanzu kaman itatuwa wanda yake jinsi daban-daban, a kuma halitta mace da namiji, da akwai kaman bangaren yallan gwanda masar, to ita ma akwai maza akwai mata. Bancin haka kuma in aka dauki kaman wanda ya shahi duniya, akwai inda ake samun duniya mata da duniya maza. To da akwai su da yawa irin wannan jansi ko kuma in ce irin wannan yallai na itatuwa wanda yake su wannan bayan da za a yi ka samu amfaninsu, inda baka kawo ba mace da namiji ka sasu yanda za su bada diyan itatuwan nan. Wancin haka kan saboda masu amfani da irin itatuwa su san cewa da akwai wannan zubi da Allah ya yi don saboda a ci moriya irin wannan itatuwa. Abin da ya shahi kuma halaye na itatuwa, akwai itatuwa masu jimuri wanda su suna iya jimurin wahalar rashin ruwa ko kuma jimurin yanayi kaman zahirana kaman wajajen wannan namu, kuma da akwai itatuwa wanda yake su kuma suna guri inda yake da tauri ko kuma guri inda ma da wanda duwatsuna ne ba iya tsammani. Duka wannan da akwai itatuwan wannan kuma duk inda ya kamata ana so a bunƙasa noman irin wannan itatuwa, dole he an yi amfani da wannan sanin busakan itatuwa wani iri ne kuma wani irin halaye gare su. Ta wannan fanni ne za a ci moriyarsu, kuma za a iya amfani da su da yanda zai kamata a shuka su. kuma ya cancanta da yanda za a sa su dan saboda wa'ansu in ba a sa su nan ba sai ga cewa an samu rashin abin da ake nema kamar ba an samu baɗiya da yawa kuma ba an ci ba murya wannan itatuwa.
Nasa bangaren kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo malami a Jami'ar Tilabiri sannan mai bincike a kamfanin Birtaniya Nanna 3Aid mai bibiyar lamuran tsirrai muhimmancin su da yadda al'umma za ta amfana da su ya ce fahimtar yanayi da kuma tsarin tsirrai yana taka muhimmiyar rawa wajen samun girbi mai amfani.
A yanzu dai babu wani plan shiri ta kaman mai akan wannan aikin da muka fara yi shine zai bada idea ma number na mutane da za su buƙaci tallafi amma yanzu dai ni dai as far as I know da sanina ba Nigeria ba ta fara wannan aikin ba tukunna amma akwai buƙatan a fara neman hanyoyi da za a taimaka ma ma'aikata da za a taimaka ma al'umma da Nigeria kanta ma ta nemi taimako daga wasu
ƙasashe
other developing countries.
Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Daddy Balawe da ya haɗa mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A nan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
To Hawwa, takaice jiya Alhamis babba kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara sauraron ƙarar zargin kisan kiyashi da Afirka ta Kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya, wanda ya ƙara dagula alaƙar Amurka da ƙasashen da ba su amince da hakan ba. A jiya Alhamis ne kungiyar lauyoyin Afirka ta Kudu ta kaddamar da hujjarsu a gaban kwamitin alƙalai cewa abin da Isra'ila ta yi ya zama salon kisan ƙare dangi. A ɗaya bangaren kuma a cikin rahotonta na shekara-shekara da ta fitar jiya Alhamis, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi, ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna ɓacin ransu akan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na wato na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni 12 da suka gabata. Yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci a lokacin yaƙi. Amurka da Birtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki akan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin ƙasar Yemen a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun Bahar Maliya da tekun Aden. Wani jami'in Amurka da ya magana akan a sake sunansa saboda ba shi da izinin yin magana ya ce sojojin Amurka da Birtaniya sun kai hari kan mayakan Houthi a wurare fiye da 10 a jiya Alhamis, waɗanda suka haɗa da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama.
To baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi, sai kuma tun da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumal ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya, sai Daddy Balawe da ya ba da umarni da ma editan mu ta wannan zangon Grace Alheri Audu, sai kuma injiniyan mu na yanzu wato Mr. Kelvin Hawwa Sharif, ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.